Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro, wanda a yau muka tattauna da babban hafsan hafsoshin rundunar tsaron Najeriya, General Christopher Musa, wanda ya taɓa batutuwa da dama ciki har da batun ababen da ke kawo cikas a yaƙi da ta'addanci da ake yi a Najeriya. Gaskiyar lamari kan jita-jitar da ake yaɗawa cewar Faransa ta girke sojojinta har bataliya biyu a Najeriya. Shin ina aka kwana ne kan batun bincike da aka kaddamar biyo bayan kisan gilla da sojoji suka yi wa masu maulidi a garin Tudunbiri? Domin jin amsoshin waɗannan tambayoyi da ma ƙari a kansu, sai ku biyo mu sannu a hankali, wanda ni Hassan Maina kaina zan gabatar. To madalla, a shekaran jiya waccan ne babban hafsan hafsoshin rundunar tsaron Najeriya, General Christopher Musa, ya gana da wasu 'yan jaridu na kasashe daban-daban na duniya da ke aikiwa da labarai daga Najeriya, wanda ya taɓa batutuwa da dama, inda ya fara da batun yadda ake kula da walwalar sojoji da suke sadaukarwa domin kare Najeriya da 'yan Najeriyar.
Yadda kai magana, mun san gwamnatin runduna suna kokari iyakacin yadda suke iya yi. Mun san cewa ba komai muke bukata muke da shi ba, amma muna kokari da abubuwan da muke ake bamu, kuma gwamnati na kokari don kasan akwai abubuwa daban-daban da ya kamata su yi don ba tsaro kawai ba ne. So abin da muke cewa is mun magana da gwamnati, kuma su ma sun duba sun gani. In ka ji National Assembly ana magana cewa ya kamata a dubi yadda muke kula da sojojinmu kan aikin da suke yi. An mun gode ma Allah don mun ga cewa abubuwa za su canja. Yanzu ba wanda ake bin shi biyan albashi, kowa na samu allowance ɗinmu, duk muna samu. Abun bai yi kai yadda muke so ba, amma dai ana samu hannun rantsuwa. To za mu ci gaba da aiki, za mu ci gaba kuma da kula da su. Duk wanda suka ji ciwo ana kula da iyalinsu, wanda suka mutu in wani kuma wani abu ya same shi ana lura da shi, a tabbatar cewa an yi mishi taimako. Amma yadda muka ce ba za mu cewa mun samu duk abin da muke bukata ba, amma abin da yake a ƙasa yanzu yana taimako, kuma za mu ci gaba da aiki. Roƙonmu jama'a su dinga mana addu'a, a dinga sa baki ana taimakon sojoji, a dinga maganganun da zai taimake su, da zai ba su kuzarin jiki su yi aiki. Zage-zagen da ake yi, ɓacin su da ake yi, ba zai taimake su ba. Da in sun zo sun ce to su ma sun gaji ba za su yi ba, to me zai faru? Duk ba wanda zai zauna a gidan shi. So mutane su tuna cewa za ka iya zuwa aikinka, za ka iya zuwa gida ka yi bacci ka ci abinci, domin soja yana nan a tsaye ya tabbatar cewa komai bai same ka ba. To muna roƙon jama'a a taimaka, a sa hannu tare. In mun samu sojojin da ba su yin abin da ya kamata a gaya mana, za mu ɗauki mataki. Wannan na tabbatar da cewa muna yi.
To shin ina aka kwana ne akan binciken da aka kaddamar biyo bayan harin Tudunbiri, wanda soji suka kashe wasu fararen hula?
To na gode. Yanzu a cikin Turanci na yi maganar Tudunbiri, report an riga an sa kwamiti, sun riga sun je. A dama akwai abubuwan da ake bukata, sunayen wanda suka mutu, abin da ya samu, wanda ya ji ciwo, shi ne muke kokarin samu. Ba mu iya mu samu sunayen duka, wanda ya samu number an ce kaza sun mutu, amma mu don kuma an riga an business ka mu je. So ba abin da muke so kuma za mu je mu tono ba ne, don ba mu so mu dago abin da ya riga ya wuce. To amma report ya a shirye yake, in Allah ya so kafin ƙarshen wata za a faɗi ma jama'a su ji abin da ya faru. Amma yanda muka ce rundunar sojojin Najeriya an yi mu ne mu kare jama'a, ba mu kashe kowa ba, ba mu ji maku. Duk wanda muke bi muna bin waɗanda wannan muyagun mutane su muke nema. To wannan abin da ya faru, zan ce muku yanda abin ya faru, yanda muka yi magana, kuskure ne, ba wani ne ya tashi ya je ya nemi wani ya kashe, a'a. Amma in report ne ya fito, mun tabbatar tsakani da Allah za a yi, kuma kowa zai ji abin da ya faru. So a zauna a jira.
Ana kokawa kan albashin da ake baiwa sojojin Najeriya da ke fagen daga. Shin menene gaskiyar lamari akan wannan?
Albashin da ake bamu gaskiya ne. Kusan da yawa na yi magana cewa sojoji na suna karɓan kuɗinsu, albashinsu bai kai 50 ba. Ko ni nan da kaina in naje ina gaban abin nan wurin yaƙi, abincin da ake ci da ni 1,200, domin na tabbatar ba wanda nan zai cewa wannan kuɗin ya isa. Amma gwamnati na kokari, don ba mu ce a ɗauki kuɗin duka a bamu ba, a'a. Gwamnati na dubawa, shi shugaban ƙasa ya magana cewa a sake dubawa, mu kuma tabbatar cewa za a ƙara, ba mu kaɗai ba, da sauran 'yan tsaro. Domin kaga in an taimake mu, mu ma za mu taimaki 'yan iyali, don akwai mutanen da su ma suke dogara gare waɗannan mutanen. So taimakon su zai yi kyau.
General Christopher Musa ya kuma yi magana akan halin da ake ciki a ƙasar Nijar biyo bayan jin mulkin da sojoji suka yi da kuma takunkumin da ECOWAS ta aza musu.
To nagode, eh shi issue din ECOWAS da Niger, yanda da ga muka ko kuma a Niger din masu masan sani cewa abubuwan da ke damuwar duniya yanzu babu ƙasa daya da za ta ce ita kadai za ta yi, dole sai an hada kai. To muna tare da su, su ma sun san cewa muna tare, kuma sun san cewa ba wai wai muna so mu kuntata musu bane, a'a. Matakin juyin mulki da aka yi da soja suka dauke, soja ba ruwan su da mulki da democracy. So muna son su zo su fito su ga mu jama'a cewa to mun dauka mun kuskure, amma ga ranan da za a yi zabe a kuma abin da kawai ake bukata kenan, ba wani abu ne. So mu da su bamu da wani matsala. Ni na ga muka cewa muna aiki tare da su, mun san sojojin su, mun yi aiki, mun yi makarantu tare da su. Mu kuma domin muna da border kilometer 1,500 duka tare da su. Muna da state guda 7, addini ne, culture, duk muna tare da su. So ba abinda muke so mu yaki da su bane, ba abinda muke so mu yi abin nan, muna son haɗin kai tare mu yi aiki da su. Kuma su ma na tabbatar cewa su ma sun san haka. So akan wannan na ECOWAS din, shi shugaban kasa ya ce ana magana da su a ga cewa yanda za a samu kan wannan abu, su dawo cikin ECOWAS su ci gaba aiki tare, kuma na tabbatar Allah ya so za su dawo. Batun garkuwar jama'a,
yalla bai satar mutane don neman kuɗin fansa ya zama ruwan dare a Najeriya, inda zaka ga ana cinikin dan adam tamkar wani haja. Shin ku sojoji me kuke yi akan wannan, musamman wurin amfani da fasahar zamani domin dakile wannan matsala?
Wannan abun yana ci gaba, don akwai mutanen da ke samu ciki suna ci gaba. So mun san girman yanda gidan girman kasar ne yake, shi yasa ne magana ni ce akwai abubuwan da muke bukata da zai taimake mu aiki, ba mu samu ko da kuɗin mu ma mun je kasuwa ba mu iya samu su tsaya. To manyan kasashen nan su suke da wannan kayayyakin, to amma suna hana mu. Tambayan me yasa? Duk mun san cewa yakin da ake a Ukraine, kuma na san kowa na ji a radio kuɗin da kullun ake ba Ukraine, kayan aikin da ake ba Ukraine, amma mu an hana muna. In ma za su ba mu kashi ɗaya cikin ɗari abubuwan da aka ba Ukraine, ni na tabbatar musu Allah na tare da mu, za mu samu kan abubuwan da ke faruwa a nan. Amma yayi wuya, kai maganan wayoyin waya, akwai abin nan equipment da za a iya using a tracking waɗannan da ke muke samu. So abubuwan da ke kawo mana illa da ba mu iya samu abin da sauri, kuma bancin jama'a yanzu in sojoji sun wuce nan, akwai wanda za su je su duba, a'a motoci uku sun wuce, ga mutanen da ke ciki, ga inda suke nan, suna gaya musu wannan. So shi yasa nace jama'a ma ya kamata, sojoji mu kadai ba za mu iya yi ba tare da samun gudunmuwa daga wurin jama'a ba. So muna roƙon jama'a su gane cewa wannan abin da ke faruwa abin da ke damun kowa ne, don ko mu ma soja muna da 'yan uwa ai. Ya ba wai mun zauna a bariki muna sirra, muna nan waje, ƴan uwan mu ma suna nan waje. So ya kamata kowa ya san cewa dukkan mu haɗa kai mu ce a'a, abun ya isa, kashe-kashen nan ya isa, wannan garkuwan ya isa. In an gani a yi reporting, akwai mutanen da ke kai musu abinci, akwai mutanen da ke kai musu mai, akwai mutanen da ke nuna musu inda za su shiga. Duk waɗannan mun haɗa muka ce ba za mu yi ba, kuma ni na tabbatar cewa za mu samu kan wannan.
Daga bisani na tambayi babban Hafsan hafsoshin rundunar tsaron Najeriya cewa shin ko da gaske ne Faransa ta jirge sojojin tarwa tariya biyu a Najeriya?
Babu gaskiya, wannan wani ne wani ke mawulki. Batun Faransa na gaya muka na ce a'a, lokacin ba tun yawa ba, sai yi wani za mu ɗauki mutane su ce, na gaya muka a cikin turanci na magana, ba mu buƙatar wani daga waje ya kawo mana sojoji nan, muna da isassun sojoji a ƙasa, abin da muke buƙata kayan aiki. Na gaya muka cewa ko da kuɗin mu sun ta, ko mun je siya ba mu samu. To amma an mu samu, ni na tabbatar cewa sojojin Najeriya suna da ƙarfin da iya wanda za mu iya yi, mu tabbatar cewa Najeriya ta dawo yadda take a da, har West African Sub-region duka muna da yi. Mun yi da, mun yi Liberia, mun yi Sierra Leone, mun yi duka wuraren nan, to me yasa ba yanzu ba?
Sannan menene yasa kullum sojojin Najeriya kuna cewa kuna kashe 'yan Boko Haram da 'yan bindiga daɗi, amma matsalar tsaro kullum sai ƙara gaba take yi?
Kaga akwai yunwa, akwai kwadai, akwai abubuwa da yawa da mutane ke nema, sai abin da ke sa shi yasa duk muna jawo su waje, kuma suna shigowa. Kuma ka san yanda border din mu yana nan, yawancin mutane duk sun ga cewa Najeriya na da arziki. So kowa na so ya shigo Najeriya zai samu arzikin Najeriya, shi yasa duk waɗannan 'yan ta'addan da ke waje kowa na so ya shigo Najeriya. Shi yasa nake ce mu jama'a, dole mu tashi yanzu mu taimake 'yan tsaro, dukkan mu ce wannan abun ya ishe mu, muna son abun ne ya tsaya tare mu haɗa kai. Wallahi na gaya muka za mu samu kan wannan abun nan zai tsaya. Akwai yunwa, shi yasa kuma muke magana da su shugabannin mu, kaga su local government, dole a bar su su yi aiki yanda mutane za su samu ci don kowa yanzu yana zuwa wurin gwamnati gwamnati ba zai iya shi kadai ba so dole in mu hada kai tare duka zamu iya samu wannan abu
ana zargin cewa a cikin sojoji akwai baragurbi dake hada kai da ƴan ta'adda ko ƴan bindiga dadi shin wannan batu haka ne idan kuma gaskiya ne me kuke yi akan wannan
to nagode an ce zato zunubi don akwai abubuwan da yes akwai maganganun da mutane waɗanda suke yi kawai don sun kawai sun so yanzu akwai social media kowa na iya magana amma akan gaskiya ƴan tsaro na kokarin iyakacin da suke yi a cikin mu ba za mu iya cewa 100% ba dole za a samu waɗanda ba su yin kwarai shi yasa an ga muku muna da namu kotu din mu court martial din mu duk suna nan duk in muka kama mutum zai shiga muna tura mutane mu zuwa kurkuku abinda muke so da jama'a ba abun magana bane in ka gani ka gaya muna in ka gaya kuma na tabbatar ma ana daukar mataki akwai lambobi da muka sa na human rights desk in ka ga wani ba sai an san ka ka kira ka ce wannan kaga wannan kaza ga abin da ke fara ga abin da ke abin da ka gani za mu dauki mataki kuma matakin da muke dauka shi yasa kake koya ake aiki muna kokari iyakacin da muke yi za mu ci gaba da aikin da muke yi roƙon mu Allah ya ba mu nasara kan biya bisa waɗannan miyagun mutane kuma muna buƙatar mutane su gane cewa tare in mun hada kai za mu samu kan wannan abu
General Christopher Musa babban hafsan hafsoshin rundunar tsaron Najeriya yayin da yake tattaunawa da wasu 'yan jaridu na kasashen duniya a birnin Abuja masu sauraro duka da wannan muka zo karshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu dauke da wani sabon shirin a madadin Solomon Abu da ya daidaita mana sauti da kuma sashen Hausa na muryar Amurka sunana Hassan mai na kaina da na shirya na gabatar ke sallama da ku mu kasance lafiya